الإبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا في الأمور كلها وأجرنا منك ذي الدين عذاب العافية. أنت سلام ومنك سلام تبارك ذا الجلال الإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام ومنك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيوة 28 da tara ne ko yau 29 watan shidda hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana 1442 wanda ya daidai da 12 ga watan 2 2021 Gregorian calendar. Kamar yadda muka saba da mu cigaba da karatun mu mai albarka cikin wannan littafi mai suna Muktasar Sahih Bukhari al-Musamma at-Tajrid as-Sahih li ahadith jami'i sahih. Yau insha Allah ta'ala za mu tashi babina babun man qala al-iman huwa al-amal, ko babin da yake magana akan cewa imani shine aiki. Idan mutum yana da imani za a ga lamari imanin sa a aikace. Kenan imani ba a baki bane, ba buri bane, ba kuma da'awa bane. Aikin mutum shi yake nuna wato kenan imanin sa. Ko kuma idan mutum yana da imani to tabbas zai aikata shi a aikace. Annabi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su'ila. Annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi ayyul amali afdal. A cikin ayyuka na addinin musulunci wanne ne yafi falala? Karikin bayan mai magana cewa falala shine yawan latarin lada, ko yayi aiki ya tara lada mai yawa, ya aiki tara lada mai yawa, to wani aiki ne yafi tarin wato kenan lada shine yafi falala. Kala sai yace imanin billahi wa rasulihi, imani da Allah da manzansa. Bana yadda cewa Allah madaukakin sarki ubangiji ne kwana daya kuma shi cancanta masa bauta, yadda da manzanci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kila sai aka ce thumma madha, to mun ji wannan sannan kuma sai me? Qala al jihadu fi sabilillahi, sai ce sannan sai jihadi dan daukaka addinin Allah madaukakin sarki. Jihadi ya kunshi abubuwa da yawa, kalma ce wadda take mai fadi. Ta kunshi yaki tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba, dan kauda waɗanda suke hana kalmar Allah ta zama taya difirili. Ya kunshi kuma wato kenan yaki da zuci, kamar da nasa sace darjana min al-jihad al-akbar ila al-jihad al-asghar, ko jihad al-kabir ila al-sagir ila jihad al-kabir. Mun dawo daga babban jihad karamin jihadi wanda suka je za su yaki na takobi, mun dawo zuwa ga babban yaki shine yaki da zuci. Sannan ya kunshi kuma duk wani yunkuri da mutum zai yi don ya ci gabantar da musulunci gaba. Ya kunshi karantarwa, ya kunshi gina masallatai, ya kunshi wa'azi, ya kunshi aikin alkhairi. Duk wani aiki da mutum zai yi shi na alkhairi wanda zai amfani kansa, duniyarsa da lahirarsa, ya amfani al'ummar da yake ciki, duniyarsa da lahirarsa, ya amfani addininsa, duk wannan ya shiga cikin watakin kalmar jihadi. To duk waɗannan abubuwan, duk yunkurin da mutum zai yi ya yi shi fi sabilillahi, don hanyar Allah ta ci gaba, don addinin Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba, to wannan shi ne na biyu. Kila sannan sai aka ce masa thumma madha, sai mai kuma? Kala sai ce hajjun mabrurun, hajjun mabrurun, sai hajji wanda yake managarcin hajji. Ai hajjun mabrurun shi ne hajjin da mutum zai samu cikakken ladansa. Shi kuma ya kunshi abubuwa da yawa, ya kunshi kyakkyawan niyya lokacin da mutum zai tafi aikin hajji, ya kunshi kyakkyawan tanadi lokacin da mutum zai tafi saboda kar ya je yana roƙo ta zawo dufa inna kada zadi takwa, ya zama bai je ya zama liability a mutane a can ba ya kunshi kuma ilimin aikin hajjin kafin mutun ya tafi ya kunshi kuma bin dokokin aikin hajjin daya bayan daya sannan uwa uba ya kunshi kuma dukiyar halal a lokacin da mutun zai je aikin saboda aikin da inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah tsarkakekke ne baya karban ibada wato wanda take da tsaki saboda ya kunshi wannan idan aka tara su to za su qualify din aikin hajji mutun ya zama an karbe shi da zaran an karba kuma ya zama abin da ake kira hajjin mabrur haji wanda yake wato kinan karbabbe abin tambaya ne shine a farko aka ce menene aikin da kowa yake imani da Allah da manzonsa wannan shine kalmar shahada kenan ko mun san shine ginshiki na farko a cikin ginshikin addinin musulunci sannan kuma sai ce sai jihadi sannan sai ce haji tattare da cewa jihadi baya daga cikin rukunin musulunci amma sai ya gabatar da shi akan rukuni mai girma daga cikin rukunin musulunci shine aikin haji ba don koyo ba saboda jihadi matsala ce wadda tana da fadin gaske kamar yadda muka bayani ya kunshi duk wani yunkuri da mutum zai yi na aikin alkhairi dan ya taimaki addinin musulunci wannan ya shiga jihadi shi kansa aikin hajjin bangare ne na jihadi wala Allah yana daga cikin dalilin sai fara gabatar da shi wato kinan akan wancan babun idza lam yakun al-islam ala haqiqatin idan musulunci bai zama wato kenan na mutum bai zama wato kenan akan zahirin sa ba akan ainihin hakikanin sa ba me zai faru hadisi na farko wannan babu an karo daga Sa'ad bin Abi Waqqas Allah madaukakin sarki ya dade shi shine ke cikin sarkin batun Annabi sallallahu alaihi wasallam farkon mutum da ya fara harba kibiya dan addinin musulunci ya shiga ba farkon mutum da ya fara zubar da hawaye anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ata rahatan wa sa'ad jalisu sa'ad yake bada labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki kyauta mai gwabi ya ba mu wasu jama'a ya an ce rahatu jama'a ake nufi amma sun wuce uku ko kuma daga uku ba su wuce tara ba su ne ake kiransu rahat idan ko ba su yi biyar ko shida ba ana kiransu ruhait annabi sallallahu alaihi wasallam wasu 'yan tsirarin mutane gungun mutane haka ya dauki kyaututtuka masu yawa ya ba wannan ya ba wannan ya ba wannan duk ya ba su shi kuma Sa'ad bin Abi Waqqas Allah ya dade shi yana zaune a gurin fataraka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajulan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bar wani mutum daya a cikin waɗannan mutane da suke zanna a gurin bai ba shi komai ba huwa ajabuhum ilayya shi kuma duk a cikin su ma ne ya fi kayatar da ni ya fi birge ni na fi sanin sa na fi ganin kokarin sa ibada sallah da karatun alqur'ani da kokari na aikin addini duka ya fi birge ni akan sauran fagwantu sai na ce masa ya rasulullahi malaka an fulani menene matsalar ka baka ba wani ba ka ba wani ka ba wani ka ba wani shi wani yana zanna a gefe ka tsallake shi shi baka ba shi ba me matsalar fa wallahi inni la arahu mu'minan na rantsa da Allah wannan mutum ina ganin sa shi mu'mini ne a gani na tabbas na rantsa da Allah shi mu'mini ne fa kala sai yace awa musliman ko aw musliman aw muslim ko dai kace musulmi kai ko kuma ce mu'minan sai kara masa cewa aw musliman ina wallahi ina ganin shi mu'mini ne sai ce ko kuma kace shi musulmi ne musulmi ne fasakattu kalida sai ni shiru kuma kadan tunda ya faɗi magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada wani rule out daban summa galabani ma alamu min ina zan sannan abinda na sani ta tare da wannan mutum sai rinjaye a kaina yasa zuciyata bata natsu ba na kasa hakuri fa utu li maqalati sai na sake dawowa na wannan maganar tawa fa qultu sai na ce masa malaka an fulanin ya rasulullahi wani fa baka bashi ba me ya faru me damuwar me matsalan wani baka bashi ba fa qala inni la arahu koko wallahi koko inni la arahu mu'minan na rantsa da Allah shi ma mu'mini na iyaka na fahimta din fa kala sai ce aw musliman ko dai muslimi yana ganin shi mu'mini ne ce a ko dai muslimi fa zakatu kalilan sai ne shiru kadan zama lalabani ma alimi sannan ni yaqini na da shi sai ya sake rinjaye na na kasa goyi saboda ni a iyaka sai na san wannan mutum mutumin kirki ne fa uttu liba qalati sai na sake koma na sake maimaita masa gaba da wa ada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sai sake maimaita mai abin da ya fada sun makala sannan da ya ga ban fahimta ba ina nan akan baka na kenan ko sai yace mai yasa inni la'udir rajula wa garhu ahabu ilayhi minhu ni dinna da ka gani ina daukan kyauta na ba mu wani mutum amma wanin sa da ban bashin bai nafi son yafi soyuwa a gare ni wanda na bashin to wanda ban bashin ba ma yafi soyuwa a gare ni ni ina yin haka nakan ba wanda san sa bai kai wanda na hana masa ba ni kuma ka jin da nake kenan amma to me yasa haka kashatan ayyukubullahu fi nar saboda tsoron kar Allah madaukakin sarki ya kifar da shi a wuta kar Allah madaukakin sarki ya kifar da shi a wuta kaga wannan hadisi yana da abubuwa da daman gaske yana da abubuwa da daman gaske na farko yana nuna mana kyautar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kyauta a mutane na biyu yake nuna mana kyautar kuma ba sai wanda yafi so ba ko yace naka inni la'udi rajula nakan dauki kyauta na bai mutum wa gairuhu ahabbu ilayya wanin sa wanda ban bashin ba ma ni nafi son sa saboda haka kenan yazo ni kikkiawan darasi ne musamman a shugabanni na wannan lokaci namu kaga yanzu shugabanci ya zama wani abu in kaga sun sake dukiya sai a hannun wanda suke so to wanda suke son kuma yawanci sai su bashi hakkin sa su bashi hakkin da ba nasa ba su zama masa matsala shi da kansu din kowa Allah ya tsike shi ranar lahira ai masa tambaya akai a sake masa hakkin sa a sake masa hakkin wani a sake masa hakkin al'umma ma gaba daya kaga san ya zama san inna kenan domin ranar lahira za a tambaye shi kamar yadda wato kenan su ma za a tambaye su to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yake kiyaye akan wannan idan kokari ya bayar inda yafi dacewa a iya nasa ai mun ga a lokacin da aka yakin Hunaini a wadawa ya bayar ya ba akrabin habis raqumi 100 ya ba uyana timin hasan raqumi 100 ya ba wasu raquma 50 ya ba wasu 40 mutanen Madina bai ba su komai ba sai ba su uku hurhudu yafi son mutanen Madina dan da su ya dugogar mai yaƙin sa ko a lokacin da za a je yakin Badar na farko Sa'ad bin Zurara abin da yace ya Rasulullahi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayya ayyuha alqawmu ashiru ilayya ga rinduna ta Abu Sufyan ta fito da kaya daga Sham ga rindunan mutanen Makka sun fito da kayan yaki kuma Allah madaukakin sarki ya min alƙawarin ɗaya daga cikin jama'a guda biyun nan ya hazami sai na baka tashi yace mu je mu ayyakin Annabi sallallahu alaihi wasallam kaman bai jiya yace jama'a ya hazami ne sai na Umar ya tashi ya bayani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru kaman bai ji abin da ya faɗa ba ina tambayan ku ya zami Miqdad bin al-Aswad ya tashi ya bayani cewa ga yanda zamu yi aje a gwabza Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru bai ci ba sai mutanen Madina suka fahimci kaman su sai ce a Sa'd bin Mu'adh ya tashi ce a ya Rasulullahi ko dai mu kake nufi mai magana sai su duk kaje gudun to ai wallahi in dai mu ne ai mun maka mu baya zamu kiyaye duk wanda yake tare da kai ko to duk abin da zamu yi wa matanmu da ƴaƴanmu na kariya wallahi zamu maka ce na ran da Allah in kace mu kotsa cikin kogi zamu kusa in kace mu yi kaza zamu duk abin da kace zamu yi ka tafi zuwa ga abin da Allah bada kuke sarki wa gurce ka da mu mazan mu da ma in duk inda kace ai na ran da Allah ba mutun daya lai wannan ya takallafa rajulun babu mutun daya da zai zanna a gidan in kace mu mutun duk zamu fita to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ji dadi sai aka fita to kaga da su akai Badar da su aka mine har aka zo aka ci Makka da su aka je Hunain aka samu wannan ganima amma ba su uku yayi wancan dai kaga kenan waye da tabin hisin bai kai su a gurin sa ba amma ya ba su to idan mutun yana shugabanci kullun yana la'akari da inda ya kamata a ce ya sake, inda za a jawo amfani, ba inda ransa yake so ba. Yanzu da Abu ya tara ba mutanen Madina ai sun da suke taya ni, zai iya zama matsala wato kenan. Allahu ta'ala ala. Wannan hadisi yana karantar da mu cewa yana da kyau idan shugaba hankalinsa bai kai kan wani abu na alkhairi ba, a tunadar da shi. Ai a ganin Sa'ad ya kamata a bai wannan fiye da yanda kamata ba kuwa. Amma kuma sai ba a bashi ba, kuma bai hakuri ba, sai ya ce ya Rasulullahi ga wani baka bashi ba, kuma ni a gani na wallahi mumini ne shi. Mun ga ya tunatar da shi kenan ko? Sannan kuma yana da kyau in an tunatar da shugaba akan abin da yake ya rafkana a kansa, sai ya aiki a kansa, ma dama shi din ne yake maslaha. Sannan idan ba shi ne maslaha ba, to ya wayar da kan mai ganar da shi din, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wayar da Sa'ad anan ya ce masa, ai ba ga yadda matsalar take, wannan da kaga ban bashi ba baƙiya bace, na ji son sama akan waɗannan wanda na bashi. Yawa ga dalili ga dalili ga dalili ga dalili ga dalili. Sannan yana daga cikin abinda hadisin nan ya karanta cewa wato kenan mutum zai iya rantsuwa akan abin da yake da yaƙini a kansa a cikin abin da ake kiransa aglabin zan, a sakamakon bincike ko wani abu makamancin wannan. Sannan ya ce inni la'arahu mu'minan, ya ce wallahi kaga rantsuwa ɗaya, inni kaga taukidi, la'arahu kaga lamul qasmi, ko me ya kawo waɗannan abubuwa ɗin? Ta'kidat guda uku a guri ɗaya a lokaci ɗaya, kamar a ka'idar balaga ana sa wannan ne a mutumin da yake inkari. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya inkari akan wannan, ba dan koyo sai dan ya samu wato kenan karfafa maganar, saboda tunaninsa a bawa haƙƙi mai haƙƙi, kaga bai nema a kansa ba. Amma da ka sai da kawo irin ta'kidat ɗin, kuma a cikin menene aglabuzan, dan haka yace wallahi ina ganin mumini ne shi. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa aw musliman, ko kuma musulmi, kira in mutum ya magana ba daidai ba za a iya gyara masa, wala Allah haka yake nimi. In kana tunanin mumini ne, a ba dole ne ya zama mumini ba, tunda a zaton ka ne, tunda ai shi imani matsala ce da take ta zuciya, duk da cewa sai ta bayyana a fili. Kuma yana iya yiwuwa abinda ake nufi shi ne cewa da mumini da musulmi duk ɗaya ne, ko wallahi inni la'arahu mu'minan, ina ga shi mumini ne, eh haka ne, ko ma ka ce ina ga shi musulmi ne, ai kace musulmi ma yana da haƙƙi akan mu, ba ma sai ka kai har wannan babin cewa mumini ba. Mun gane wannan, to saboda haka kai ne ciyaman na local government, ko kai ne gwamnan jihar Bauchi, ko ba haka ba? Mu ne mutanenka, sai ka dinga raba mana motoci, kana dinga raba mana abubuwa duka arzutar da mu, ga waɗanda suke da haƙƙi baka ba su ba, ni ga ta ka mana a gurin Allah, ina ka tura mu? Alheri ne a gare su, ai ba ba su fiye da haƙƙinsu ba, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam baya ajiye abu sai a gurbinsa. Yawwa, ai wannan an yi ne ba don su kaɗai ba, don mutanen da za su zo baya. Kada mutum ya bayar ma wani don soyayya fiye da haƙƙinsa, wanda ka ai kayansa ne ya ɗauka ya ba su, yana da haƙƙin ya bayar wanda yake dama, haka ne? Yawwa, yana da haƙƙi. Sannan kuma su ɗin ya ba su ne ta'allufan liqulubihim, ai mu'allafatu qulubuhum ne, ana kwaɗaitar da zuciyarsa ne don su shigo cikin musulunci. Ko a yakin Hunain da ya ba Uyainah bin Hisam, ai dan kwaɗayin musuluncinsa ne, da ya musulunta duk da ana masa laƙabi da Al-Ahmak, ai duk ƙabilarsu suka musulunta. Hatta lokacin ridda Uyainah bai bar mutanensa su kai ridda ba. Aqrab bin Habis shi ma sarki ne, duk ƙabilarsa ta musulunta. Alele wannan raƙumin nan da aka bashi, raƙumin kan ba ya kashe shi kadai ba, duk al'ummar da suka shigo din kuma ka san mai aiki za su yi musulunci. To shine ai, saboda waɗannan suna daga cikin mu'allafat qulubuhum, Annabi sallallahu alaihi wasallam ba su da ya kwadaitar da zuciyarsu, su kuma waɗannan zuciyarsu dama ta riga ta kafu, ba matsala su a basu ba za su iya kwana da yunwa kuma suna tare da Allah ne yau to shine to wallahi ta'ala ala na qalat al-a'rab amanna qul lam tu'min walakin qulu aslamna wannan yana daga cikin abin da zai iya nuna mana wannan hadisi din da yake cewa idan mutum a shine abin magana da nayi guda biyu yana iya yiwa mutumin shi as'ad ne yake ganin mumini ne amma darajarsa ba ta kai ta mumini ba darajarsa ta musulmi ne shine fasaran farko kawai da wannan ayin da ka kawo yanda yake cewa qalat al-a'rabu amanna qul lam tu'minu mun yi imani a ce a ba ku imani ba tukunna ko dai ku ce mun musulunta tukunna yawa yanzu da aka ba su ana son su tashi daga matsayin musulmi su koma matsayin mu'mini ne ta'alifan lughubihim ne yawa dan wa da musulunci daban mataki ne na farko sannan sai mu'minanci sannan sai ihsani muhsinanci yawa amma in an faɗi kalma ɗaya aka shiru duk ya shafi wannan yawa amma anan yana iya yiwuwa wannan da kake gani tukunna har yanzu yana na musulmi ne bai kai matsayin imani ba wasalan farko ke na biyu kuma zai iya yiwuwa ya dauke shi a matsayin kalmar musulmi daidai take da za a yi apply din ta kowane mumini ko kuma kalmar mumini za a yi apply din ta kowane musulmi wallahi ta'ala alam shi wanda aka hana din dai za ta iya zama kabiru ne idan bai cancanta ba idan bai cancanta ba shi ba mutum kai kana shugaba wanda bai cancanci ka bashi abu ka dauka ka bashi haƙƙin wa'ansu ka bashi matsala ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu Aisha yana karantar da duniya ne baki ɗaya ba wannan particular incident din ba ka ga
abin da kuke magana ke
da wannan
muna tunanin shi wanda za a bashi ne ko bai fara wa
wanda za a bashi ne ake jin tsoron a bashi haƙƙin da ba nasa ba haƙƙin da ba nasa ba ya zama masa matsala yawa ya zama masa matsala ya danganta ga me aka baku ya danganta kuma da situation din da aka baku yawa me na baku dukiya ta ce na dauka na baku wannan tawa da zai iya barawa a wannan magana amma in ya zama public fan ne fa to sai a wanda yake haƙi idan na da batin din sa zuwa ga wanda nake so fa to su da na basu ni din ban fita alifi ba su da na basu ma ba su fita ba Annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi cewa yake yi innama ana basharun wala'alla ba'dukum alayna bi hujjatihi min ba'din fa man qata'tu lahu bi haqqi akihi fa innama qata'tu lahu qita'atan min an-nar falyadha'aha insha Allah ya'quzaha ni mutun ne in ku zo kuna tasasimuna ladai za ku zo kuna musu wannan yace na wannan yace ba na wani kuma wani ya fi zakin baki in ya fada yace kaza kaza sai na dauki shine mai gaskiya sai in ce nasa ne sai na dauka na bashi to duk wanda ne yanka masa haƙƙin da ba nasa ba wuta ne yanka masa in ya gada ba ya karba kar ya ce manzon Allah ne ya bashi ko manzon Allah ne ya bashi wuta ya bashi tunda ba haƙƙin sa bane ni a matsayina shugaba na ijtihadi na ji maganganun ku tsarin ku ya nuna min cewa wani shine yake da gaskiya dan haka na dauka na bashi based on your aspirations na gane cewa eh zahiri yau kuma kaga a cikin hadisi akwai karantarwa aiki da zahiri yau na aiki da zahiri na dauka na bashi ashe kuma ni ban san cewa ba nasa bane kuma shi ya zamba haƙƙin sa bane ya karba to kar ya ce manzon Allah ne ya bashi wuta aka bashi falyaba aisha aw li yakuzha in ya gara ma ya karba ya karbu ta balbal in ya gara ma ya aje ko to shine ai kana magana on general grounds ne duk wanda Allah ya bashi shugabanci ya kokari ya adalci saboda wannan lokaci mutum sai ta diba ya bara a iyalansa ya bara a ƴaƴansa ya bara a matansa ya bara a kannansa ya bara a dangin gidansu ya bara a waye abokan matarsa bai da sauransu sauran mutanen da suke da haƙƙi kuma ko oho eh to kaga ni ya zama musu bala'i kenan ranar lahira Allah madauki sarki ya sauka na ba mun kufrul ashiri ko kufrul duna kufrin haka ne kufranul ashir ko kufrul duna kufr babin da yake magana akan kufranul ashir kafir ce ma abokin gogayya abokin mu'amala na yau da kullum tsakanin miji da mata kenan mace ta butulce ma mijinta shine ashir anan yake ake nufi anan mijin mace butulcin da mace za ta yi wa mijinta da kuma magana akan kafircin da bai kai kafirci ba kufrun duna kufrin kafircin da bai kai kafirci ba to likice kenan annabi Abbas radiyallahu anhuma qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam uritu an-nara annabi sallallahu alaihi wasallam yace an nuna min wuta an kai ni wuta an nuna min ita na ganta da ido na fa idha aktharu ahliha sai da majority mutanen da suke cike annisa su ne mata me dalili ya rasul yace ya furna suna kafircewa sai ankali ya tashi kila sai aka ce masa ayakfuruna billahi suna kafircewa Allah madaukakin sarki ne qala sai ta aba haka nake nufi ba yakfurnal ashira suna butulcewa abokin gogayya miji kenan mai gida kenan suna kafirce masa suna butulce masa shine ma'ana wayakfurnal ihsana kuma suna butulcewa kyautatawa ayi musu a banza ba su san Allah kyautata musu ba law ahsanta ila ihdahunna da za kai tafafutuka akan ɗayan su kamata addahara iyaka rayuwa gaba daya iyaka rayuwarka ka bata rayuwarka gaba daya kana wata kuma ra'at minka shay'an sannan wata ran sai ta ga gajiyawarka akan wani abu kala sai ka ji ta budu baki ta ce ma ra'aitu minka khairan kat me ka taba tsina namun ka bada rayuwarka gaba daya kana mata amma rana ɗayan ta ga gajiyarka sai ta ce to me ka taba mun gidan nan kan dama gidan wahala kaza da sauransu to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ba da idlakin wannan suna kalma da sunan wato kenan kufur yace yakfurna suna kafircewa kenan yanzu tun daga sama Imam Bukhari yace kufurun duna kufurun kafircin da bai kai kafirci ba kaga ba kafirce anan da ake nufi bai fitar da su a cikin musulunci ba dan haka akwai al-kufru al-mukhruj min al-milla wal kufru alladhi lam yukhrij al-insan min al-milla kafircin da yake iya fitar da mutum a cikin milla shine addinin musulunci da wanda baya fitar da mutum a ciki yawa sun mutace a mujin su amma suna sallah suna azumi suna zakka sun fita musulunci amma kuma sun dai ba su kyauta ba ko to wannan shine ake nufi da kufuru a nan gurin da haka kenan kaga kufuru yana da ma'ana da yawa yana da ayoyi akan wannan ake fassara da yawa daga cikin ayoyi da suka zo alqur'ani wanda suka magana akan kafirci da wanda suka fitar da shi wato kenan sarahatan alal idlaki da wanda kuma suka zo da shi muqayyad haka kuma hadisan da suka zo na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi magana akan kafirci da wanda suka zo sarahatan wato kenan bidun alal idlak da wanda kuma suka zo muqayyad an samu su wato kenan takunkumi yanzu misali inda Allah madaukakin sarki yake cewa yake magana dangane da mutanen Saba'i ko yake cewa sun kafirce mu ni'imar Allah madaukakin sarki ko to kafircewa da suka yi wa ni'ima ne sun kafirce mu ni'ima kaga yanzu an masa kaidi ko ka kafarat bi an umillahi baka ai min kare tunne ko menene yawa da tashi sai ce fa kafarat bi an umillahi ta kafirce mu ni'imomin Allah da haka yanzu an sa masa kaidi kafircin su akan wasu ni'imomi da Allah madaukakin sarki ne ya ba su amma akwai wanda suka zo mutlaqan waman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafiruna kaga mutlaq ne duk wanda bai hukunci da abin da Allah madaukakin sarki ya zo da ya saukar da shi ba wannan sune ake kiran su kafirai kaga wannan yazo al idlaq to na
wannan abin da kan lalle zahiri yanzu muna da wata mata da dukkan yayi yake wata kullum sanaya yayi ba da rashin yiwa da kai da wani ke mai na gobe
sai ya mata kadan ko
jarabe yake ba ro kun ya ga garan da kike samu ba da kike yi mala
da kike ta to ga gai to Allah sauka Allah sauka yanzu fadin da hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'adu alladhina bainana wa bainahum as-salat kaman tarakaha wa gar kafara alƙawarin da yake tsakanin mu musulmi da kafirai bambancin mu shine sallah duk wanda ya batta hakika ya kafirta ko kuma irin hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda zai keba matarsa tana haila man ata imra'atuhu wa hiya ha'ida duk wanda zai sadu da matarsa tana haila aw min duburiha ko ya sadu da ita ta bayansa fanta bagar kafara ya kafirta to wannan kafara din kage yazo da ita al-itlaq da sauransu to malamai da suka yi nazari fahimta da ita zo da yawa tun ka sojan kashi uku kashi na farko sai suka bar shi akan itlaqin sa kawai duk wanda ya haka kafiri ne kuma ya fita a milla sai ya sake kalmar shahada wa'insu daga cikin su sai suka ce a akwai kufurin duna kufurin kafircin da bai kai kafirci ba yanzu dauki misali wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun daga cikin wanda suke ganin cewa ba kafircin da ya fita amilla bane akwai Abdullahi dan Abbas Allah madaukakin sarki da shi yace ai ana nufin sai in ya ce yin hakan halal ne allazi istahallahu wanda ya zama da shi hukuncin da ba na Allah ba yace halal ne haka shine daidai ba na alqur'ani ba wanda shine yake fita amma yana musulmi yana sallah yana kuma amma ya hukunci da zalunci ga na alqur'ani sai yake da na alqur'ani sai da ba na alqur'ani ba sai su Abdullah ibn Abbas da sahabbai da suka tafi tare da shi da tabi'ai da wasu daga cikin suka ce yayi dai laifi kafircin sa ba kafirci ne wanda yake fitar da mutum daga addinin musulunci ba haka hukuncin yake daidai da wanda mutumin da yake musulmi ya yarda da kalmar la ilaha illallah ya yarda da muhammadur rasulullah ya yarda da komai na addinin musulunci amma yake yin sallah suka ce shi ma kufurin ne duna kufurin kafirci ne wanda bai fitar da shi a cikin musulmilla ba da annabi sallallahu alaihi wasallam al'adul ladhi bainana wa bainahu as-salatu wa man taraka faqad kafara to ma'ana ya butace yayi kafircin da bai fitar da shi a cikin milla ba tunda har yanzu yayin da aka wani don akan wannan akwai kadiyar da ta nuna cewa an samu tattaunawa tsakanin Imam Ahmad bin Hanbal da Imam Shafi'i malamin sa kenan ko yawa kaga kowannen su a cikin su jigo ne kowanne tushe ne a cikin addinin nan na addinin musulunci ɗayan su yana da fahimtar cewa duk wanda baya sallah ya fita a musulunci ɗayan kuma yana fahimtar cewa a yayi laifi dai amma bai guda a musuluncin ba to sai ɗayan ya tambayi ɗaya Imam Shafi ya tambayi Imam Ahmad ya kake ganin wannan yace a ya fita a musulunci mana ga hadisi sarahatan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai ce haka ne to yanzu in zai dawo musulunci kuma fa zai yace kalmar shahada ce ai bai daina kalmar shahada ba sai a ce a to yayi sallah sai ce a to kuma sallah ba ta sa mutum a musulunci sai dai in yayi kalmar shahada mun gane wannan dan ka zo ko kana majusan ka zo ka buga sallah ka tashi ka tafi abuka baka yadda da kalmar la ilaha illallah sallah ka tana da amfani ba ta da amfani amma kuma in kai kalmar shahada ka rama musulmi to dama yana musulmi kenan to me zai sake yi kuma shi to kaga kafirci zanan kufur ne dole kufur haka mutumin da yake sallah yake azumi yake zakka yake haji ko ya je sadar da iyalinsa lokacin tana haila ya kasa hakuri ya yi laifi ba ka ci ya fita musulunci ba saboda irin wa'annan hadisai da suke zuwa akan irin wa'annan da hakanin wa'annan malaman suke fassara su ba sa daukar su akan zahirin su ma kashi na uku na malami su ne wanda suka ce a fassara su a zahirin su amma ba su musulmi don haka ba za a ce musu kai kafiri ba ne sai dai a ce abinda kai kafirci ne mun gane na me yasa so daga lafazin Qur'ani yazo da shi mutlaqan yace wa man lam yahkum bi'adala fa la kaumul kafir da haka yin haka kafirci ne amma ba za ka ware shi ka ce masa dodage kai kafiri bane ba za ka fara masa hakan nan ba sai a bar shi a cikin watakinin abin da wallahi ta'ala a'ala. To wannan shine abin da malamai suke bayani a kansa. To su wayannan aka ce suna butulce ma watakinin miji idan miji ya yi aikin alkhairi yau za su ji daɗi, gobe in yayi za su ji daɗi, za su yi alfahari, za su yi menene ran da ya gaza, ran da ya gaza su ce ai baka taɓa tsina na mun koyi ma ra'aytu minka khairan qad, babu wani abin da ka taɓa tsina na mun na alkhairi mai ka taɓa mun gaman gidan wahalar na mun abin da din shingaba da wakin kaza 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 da sauransu duk sai su abin nan kaga kaman yawon ka ne kadan malam Salo suna fada yawon ka ne kadan suna yi eh suna yi sai dai da yake in wa'azi yayi yawa yawa fahimta ta kanso idan fahimta ta yi yawa ta kan rage matsala idan aka samu karancin fahimta kuma matsala za ta yi shiga wallahi ta'ala alam. To kaji aiki ma zai iya nuna babu alma'asi min abul jahiliya, babun da yake magana akan saban Allah cikin al'amuran jahiliya ko kuma saban Allah yana daga cikin asalin aikin jahiliya. So da zamanin jahiliya yake saba wa Allah, yawa kana saba wa Allah sai ce kana aikin jahiliya ko wallahi ta'ala alam. Annabi Zarrin radiyallahu anhu qala sababtu rajulan fa ayyartuhu bi ummi, na taba zagin wani mutum sai na bakanta shi da mahaifiyarsa. Magana ne Nabi sallallahu alaihi wasallam sai sai ce min ya Aba Zarri bi ummihi da mahaifiyarsa, na bakanta shi da mahaifiyarsa, na bakanta shi da mahaifiyarsa. Bakala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Aba Zar, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min ya Aba Zar a ayyartuhu bi ummihi, ka rasa wanda zaka bakanta shi da shi sai da mahaifiyarsa, ka hada shi da mahaifiyarsa, ka san dai mutum da ba abin da yake ji da shi a duniyar sama da mahaifiyarsa ko mutum yana ji da mahaifiyarsa duk da baban ya fi, amma dai yana ji da mahaifiyarsa saboda sibling din da ya hada su din nan tare wata da watanni da ya a cikin ta, shayar da shi da take yi da sauransu, nuna tausayi da take yi, ko da mai gida ya kawo abu sai ta dauka ta raba masa, ita ce ta bashi, ita ce take da credit din ba ba ko kaje ka jawo alaka yawa alaka kawo sai ta kira shi gefe ta zo ta bashi, ita ce take bashi ba kai bane, da ka kawo sai ta karba ta ajiye sai ta zo ta raraba ta dauka ta basu ta basu ta basu, waye basu kuman su. So da haka wannan abun ya fi ya yi tasiri mai tsanani a cikin abin nan. To kar sa wanda zaka laibata a gare shi sai mahaifiyarsa, sai mahaifiyarsa wanda fa kai laibata shi da mahaifiyarsa zai iya komai a duniyar nan, da zai ja maka matsala shi ma ya ja masa matsala. Ta gani sai ce masa innaka mar'un fika jahiliya, tabbas kai mutum ne har yanzu akwai rubushin jahiliya a jikinka. Ikwanukum kawalukum, yan uwanku wato kenan bayi da kuke gani ko suna daga cikin wato kenan abokan mu'amalanku, ai yan uwanku ne, danginku ne, danginku ne, kaman umami ne da kawu ne suke wato kenan a gare ku. Ja'alhumullahu tata aidiku, wadan bayi da kuke gani Allah madaukakin sarki ya sanya su a gashinku ne. Kaga kaman wannan riwaya tana jiyar mana cewa bawan sa ne, kuma bawan nasa nan kuma baki mutum ne, amma wata riwaya da ban ta nuna cewa da Bilal yake, sun yi rikici da Bilal ne, sai ya ce masa ya ibn Sauda, baganta wanda masa kenan yake ya ibn Sauda ya kai dan bakar mace, kaga da ciwo Bilal ankalin sa ya tashi ya dugunzumar sa inda ya sa kansa. To da yake su lokacin suna da kaidi, sai tafi gura Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Rasulullah inna Aba Zarr yu'ayyirni bi ummi wa yaqulu li ya ibn Sauda, Abu Zarr yana bakanta ni da mahaifiyata, ya duniya ce mai dan bakar mace, shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Aba Zarr innaka mar'un fika jahiliya, tabbas kai mutum ne akwai sauran jahiliya a kanka. To shine yake gaya masa wannan magana din, yake cewa ai ɗan uwanku ne, in ka ga mutum bawa ai ɗan uwanka ne, Allah madaukakin sarki ya sanya shi a hannunku ne, kuma kana akuhu tahta yadihi duk wanda Allah ya zama da dan uwansa a karkashin sa idan ya zama musulmi dan uwanka bawa ne kaje ka soyo shi yana bawa ta a gidanka yana maka aiki yanzu na karkashin hannunka ko ai Allah ne ya sanya shi a kansa ai condition ne wai mutumin Lagos ya ce na condition wai make fish bell ko ba ka ba idan ta juya zaka iya zama kai ma bawa ne a hannunka ba yaki ba ne ko a zo garin ku a mamaye ku ko aka maka a wani guri shikin da dadin aje a sa ka masa sarka shikin ka zama bawa aje a sai da kai saboda haka abu ne wanda ke cyclical wata ran zai iya juyowa ya dawo kanka ka ganka kai ma a hannun bawa wani yanzu Allah ya sanya ka a hannun wancan don haka idan ka ga wani Allah ya koro maka ya zama yana hannunka to falitihu bima yaqul duk abin da aka yi a gidanka aka ci ka ci shi ma haka za a dauka a bashi shi ma za a bashi haka mun gane wannan kar ya zama kana cin shinkafa da miya shi kuma dafa musu tsagaya su bayi ne su ci kar kai haka walil bisuhu mimma yalbas ya dinka masa irin suturar da yake dinkawa kar ka je ka dauko gezuna shi kuma ka dinka masa gomba da magana kaga ba zai yi ba wala tukallifuhum ma yaglibuhum kada ku dora musu aikin da yafi karfin su saboda shi bawa ne kenan sai ka dora masa abin da yafi karfin sa a'a ai kai shi ma bawa ubangiji ne Allah yana son sa dan da ya bashi ya mai da shi karkashin ka ne fa in kallabtumuhum in ku kun tabbatar kun dora musu aiki mai wahala wanda zai wahal da su fa ayinuhum to ku shiga ai tare da ku ku taimaka musu dan yin ku taimaka musu dan aikin ya zama wato kenan ya musu sauki saboda haka tarku yi haka nan dan haka Abu Zar tun daga nan ya shiga cikin taitayin sa kan wannan lamarin ba Abu Zar ba ma wanda yake abin a wata riwaya ma ta nuna cewa ya tashi ya tafi har gurin Abu Zar ya kwanta a ƙasa ya dora kafarsa ka fuskar sa a ƙasa yace ya buna ya aba ya Bilal da qadamaka ala qaddi hadha iqbali ka dauki kafarka nan ta bakin mutum ka zo ka taka ni ka taka ni saboda na cancanta amin azaba akan abin da nayi shi kuma Bilal sai ya ce wallahi la ada qaddi qadami ala qaddi man yasjudu lillahi qad sai ni ne zan dauki kafata in taka mutumin da yake sujada a Allah ba zai yiwu ba to kaga daga wannan wato kenan abin din ta abin don haka kaga generally ana son wato kenan ya zama mutum yana da kyakkyawar mu'amala musamman ga wanda suke kasa da shi sawa'un bayi ne sawa'un yaran gida ne sawa'un gani ne sauransu na'am to alhamdulillah na ya bi zata mana ya bi zata baka ji kalmar da masa yace innaka mar'un fi ka jahiliya ka gani ai bai ji dadi ba bai ji dadi ba kuma kaga har yanzu yana nuna shugabanci mai kyau shine ka karbi hakkin mai haki ka bashi hakkin sa sunan shi din sayyidina abubakar na farko ko yace mai rauni a cikin ku shine ni mai karfi a guna in dai an taba hakkin sa wallahi yana kwata masa hakkin sa yana ba shi wannan shine shugabanci wanda yake na gari wanda yake da rauni ai kokari a kwata masa hakkin sa ya zama wato kenan ba a danne shi ba in ba haka ba sai kullun ai tayin abin shugabancin kasan turawa ko yawa kullun tunanin da zasu yi depression na kasa su hana ku development su hana ku ci gaba su yadda za ku ci gaba da zama bayi saboda simplicity da exploitation in kuna da karfi kun kai technology ku ya kai yadda ya kamata ya kai bara ku ibra ya juya ku bara ya manipulating din ku yadda kuka ake so ba da haka kullun America so take ta takura kowace kasa ta zama tana karkashin ta bara a bar ku yi nukiliya ba bara a bar ku yi kaza ba bara a bar ku yi kaza ba ai ta hada muku fada ta hada muku abin a sai wayansu a ba su makami su yake wayansu hana ku yanda lokacin da za ku samu ku yi karatu ku yi development kanku kaga duk wannan ba shugabanci ne wanda musulunci ya yarda da shi ba babun wa in ta'ifatan min almu'minina iktatalu fa aslihu bainahuma babin da yake magana akan cewa idan aka samu jama'a guda biyu cikin mu'minai suka yi yaki to ku sulhu tsakaninsu a daidaita wayannan musulmai ne wayannan musulmai amma tsakaninsu ba ga maciji rikici yayi in yayi tsanani kuma har za a zo ana fada da juna ko kai a matsayinka na mai bin Allah madaukakin sarki yanzu abin da zaka yi shine islahi tsakanin wannan create a situation whereby wayannan mutanen zai come together su tafi tare su gudu tare su tsira tare shahararren magana ta Imam Hassan al-Banna da yake cewa na ta'amal fi mattafaqna fihi wa ya'zuru ba'duna ba'dan fi mattalafna fihi, mu hadu tare mu mu'amala cikin duk abin da muka ittifaki, ni na yadda kaza kai ka yadda kaza kai ka yadda, to mu tare mu aiki akan wannan mu gina wannan din, amma inda nake da bambancin fahimta da kai to kai mun uzuri in ba za ka iya convincing ina ba, inda kake da bambancin fahimta da ni to nayi maka uzuri idan ba zan iya convincing dinka mu zo mu tafi tare akan wannan ba. Saboda idan aka samu jama'a guda biyu cikin mu'mini suna yaki a junansu, Allah madaukakin sarki yace fa aslihu bainahuma, ku yi sulhu a tsakaninsu, ma'ana ku daidaita su, ku daidaita su, kuma ta aya Allah madaukakin sarki yace wasulhu khairun, yin sulhi din shi yafi alkhairi, a daidaita din shi yafi alkhairi. In ba haka ba to abokin gaba sai ya zo ya shigo cikin wa'annan sai ku yake ku ta hanyar wa'annan, ta haka ɗan uwanku ne zai soro su zo su yake ku. Dama aka ce aduwul aduwi sadiqun, ko aduwul aduwi sadiqun, an enemy to an enemy is a friend, gol ina shine kai ne bana so, shi ma kuma gol ɗinsa kai ne baya so, saboda shi yanzu abokina ne saboda muna da manufa guda ɗaya, zan yi amfani da shi ina zanne a gefe ya ta kashe min kai. To kaga yanzu da ka nesanta shi a gefen a jikin ka ba yi ba, the reverse kuma is the case, randa kuma wani abokin gaban yake da matsala da wannan shi kuma sai zo gurin wannan shi kuma sai tsosar da shi kuma zai kashe ka, to kaga kai ma da ka nisanta shi a jikin ka rabi ba. Allah madaukakin sarki ce wa in dai fatani minal mu'minina qatalu fasluhu bainahuma, ko annabi bakrata radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ناجي النبي صلى الله عليه وسلم انا شا اذا مسلمي بي suka hada takobin su suna yaki to da wanda yake sa da wanda aka shidi yan mutane duk yan mutane. Fa qultu sai ce ya rasul Allah ya manzan Allah hada alqatil fama bal maqtul, wannan da shi yake sa mun san hukuncin sa yake san kai ko to shi wanda aka shime laifin sa. Sai annabi sai sace innahu kana harisan ala katila sahibi, shi ma ai ya fito da kwadayin ya kashe abokin gabansa ne, illa ya karshen sa ahi shi aka kashe shi da aka kashe shi. Wannan hadisi na Abu Bakrata ya fada ma abin nan wannan sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tunamin sunansa, ya fito da jama'an garin su za su tafi yaki lokacin da za a yi yaki da tsakanin sayyidina Ali a gefe daya da kuma Talha da Zubair da nana Aisha a gefe daya, yakin da ake kiransa waqatu jamal, waqatu jamal, saboda haka sai ya ɗebo jama'a zai zo ya taimaki sayyidina Ali. Sai Abubakar ta sai hada da shi, Abubakar ta sahabi ne, sai ce masa ina zaka je, sai ce zan je taimaka masa sayyidina Ali, sai ce to ka koma ka ja jama'ar ka ku koma. Me yasa yake naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan, sai faranta masa wannan hadisi din. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idzal takal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi nar. Yace kuma sai na tambaye shi wannan shine yayi kisa na san hukuncin sa wanda aka kashe fa, yace to shi ma ai yana da yin kisan ne. Don haka innamal a'malu binniyati wa innamal kulli mar'in ma nawa. Saboda wannan sahabi sai ya ja jama'ansa sai suka koma basu wannan yakin ba. To yanzu wannan abubuwa guda biyu, mu dubi zahirin ayar mu dubi kuma hadisin. Hadisin yace idan musulmi biyu suka hadu suka yaki juna, kowa dan wuta ne, kowa dan wuta ne, amma ayar ta ce da'ifatani minal mu'minina, jama'a guda biyu cikin mu'minai, wa'annan ayar ta yadda wa'annan mu'minai ne, ta yadda wa'annan mu'minai ne, ko su biyu sai suka hadu sai suka yaki. Wa in da'ifatani minal mu'minina iqtatalu, yaki suka yi a junan su. Anan Allah addressin wa'annan mu'minai, ya addressin wa'annan mu'minai. Don haka kenan kaga wannan hadisi da yake magana fal qatil wal maqtul fi nar din nan, kaga wato kenan yana nuni cewa a zaman sa a cikin wutan nan ba zama ne na dawama ba, domin shi musulmi ne. Mun gane wannan mu'minai ne guda biyu, wannan ya kashe wannan, to wannan zai shiga wata saboda yayi kisa, wannan zai shiga wata saboda an kashe shi ya fito da niyyar kisa amma babu wanda zai dawoma cikin wuta a cikin su tunda su mu'mina ne wallahi ta'ala alam nabiyu zai iya nuna mana cewa sai idan daya ya tabbatar cewa ba akan gaskiya ya fito yakin ba daya kuma yana da yakinin akan gaskiyar sa ya fito yakin daya yana da yakini akan ba gaskiyar sa ya fito yakin ba to yanzu wannan wanda ya tabbatar akan ƙarya zo yake shine zai iya hawa kufrun mukhrij min al-milla zai zama abin tunda ya tabbatar ba gaskiya yake ba kuma zai yaki musulmi wanda yake mai gaskiya amma idan babbancin fahimta ne kamar yadda ya fara a wannan domin tsakanin nan gefen sayyidina ali bin abi talib kaga su abu zarri banda abu zarri abu zarri bai shiga cikin wannan rikicin ba amma su ammar bin yasir suna tare da shi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sattuluka alfi'a albaghiya sannan su miqdad bin al-aswad suna tare da shi da sauransu akwai irinsu abu musa al-ash'ari duk suna tare da shi a wannan gefen nan gefen kuma ga talha bin ubaydullah ke daga cikin wanda goma da aka musu bishara da aljanna ga zubair ibn al-awwam hawa ko hawarin annabi sallallahu alaihi wasallam likulli ummatin likulli nabiyyin hawari wa hawari ayatu al-umma zubair bin awwam hawarin annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da shi a nan gefen ga nana aisha ummul mu'minina ko aka ce ya rasulullahi wa kafi so a duniyar nan yace nana aisha aka ce amma za ka yace baban ta to duk suna nan wani da zaka ce masa ba abin nan ba kaga nan zamu yafi bakin kaza ko yafi garfin bakin kaza saboda haka ta'awilin da aka yi musu shine cewa bane wannan nabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idza hakama al-haki fa asaba lahu ajran wa in aqta falahu ajrun wahid dan shugaba yayin hukunci ta hanyar istihadi in Allah ya sa ya dace to shikenan yana da lada guda biyu ladan istihadi da ladan dacewa idan ya kuskure yana da lada daya ladan istihadi amma ba zai samu ladan rashin dacewa ba don haka a cikin su duk wanda Allah madaukakin sarki ya sa shi ya dace yana da lada biyu wanda kuma rashin dacewa take gefen sa yana da lada daya haka duk mutanen kirki suka fassara wannan abin da ya faru a tsakanin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam mun gane wannan yawa to saboda haka akan haka ake fassara wannan hadisin izalta kal muslimani bi sayfihima in ya zama mummuna fahimta ne kowa yana ganin kamar akan gaskiya yake shikenan amma wani lokaci ana ciki ta kan bayyana wa mutum duk lokacin da ta bayyana mutum to dole ya yi misali a wannan gurin yakin din shi Talha din Talha bin Ubaydullah a lokacin da ya fito da za a yi mubaraza ya fito da laƙuminsa da dokinsa har sun zo an sayyidina Ali ya fito sun zo gaba da gaba kan wannan dokin ya gota na wannan kaga sun zo su sun faɗi katina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce maka za ka yaƙe ni kuma kai ne baka da gaskiya katina wannan taki sai dan hanya tuna taki sai dan hanya tuna yana tunowa kuma gashi ya jawo jama'a sun taho me ya kamata yi sai ya janye ya ce tabbas na tuno kawai sai ya fi kenan sai ya kwana kada kansa zai fita kama hanyarsa zai tafi ganin zai tafi nan a wani riwaya suka ce Marwan bin Hakam ne ya daga takobi ai ma kibiya auna da cha sai ko ya harbe shi sai fadi ya mutu saboda idan Talha ya fita to wannan yaki ba zai yiwu ba shi ma kuma da same abin ya faru da Zubair bin Awwam shi ma an tunatar da shi cewa za lokaci zai zo shi za a yi kaza kaza amma yana da bangaren da baki da tabbatacciyar gaskiya don haka shi ma ya janye shi ma a gurin aka kashe shi nana Aisha sai da aka yi yakin bayan an kama raƙuminta aka kai ta gaban sayyidina Ali ya tabbatar mata da wannan magana tuta mata tuno to dama idza qaradallahu in faza amruhu hayya lahu sababahu idan Allah ya nufin zartar da abu sai ya kawo sababi wani hadisi yake cewa salaba ahlul uquli uqulahum Allah sai ya cire hankalin masu hankali sai abin ya faru sai a dawo musu da hankalin masu sai su faru abin da ya faru to wannan haka ne kaga shi ma wannan Abubakar da ya samu wannan sahabi ya ga masa wannan sahabi sai ya jinyi kuma fahimta ce cewa ya kamata amma daga baya ya ci gaba da mara wa sayyidina ali misalin a yakin siffin da sauransu wallahi ta'ala a'lam kun gane wannan saboda haka ana ta tsantsan wajen wato kenan ba da bayani akan irin wayannan matsaloli aha na'am
insha Allah da rabe su kanin su dan mu ma jaraba su da lamarin
ai abin da ya faru yana da tabbatar mana da manzancin manzon Allah ne da bai faru ba da zamu shakka akan annabin Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ya ce musu fa innahu man ya'ish minkum fasara ikhtilafan kathira annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk wanda ya nisan kwana a cikin ku zai ga sabani mai yawa to inda bai faru ba to ina sabani a tsakanin su a ce sahabbai suka tabi har suka zama babu abin nan babu sabani ya faru tsakanin su wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbata wata tabbata ba amma da ta faru fa prophecy nasa ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kaza 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 zai faru kuma ya faru yawa to haka sadaka yana tabbatar da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan al'umma dama ita shine azabanta Allah madaukakin sarki zai abin din sa shi yasa malamai suke sassauci a wajen fassara ya faɗa musu a wani hadisi yake ce musu la tarji'u ba'dikum faran yadribu ba'dukum riqaba ba'd kada bayana ku zama kufar wa'izu ku suna dukan wayan sa'usu dan haka anan ma sai suka fassara kufrun anan kufrun duna kufrin saboda ya kufrun ne wanda yake mansha'uhu su'ul fahm dan haka ba kafirci bane ake nufi ba yawa za ku manta da abinda na karantar da ku saboda Allah zai farar da wani abu a dalilin wannan me yasa annabi adam alaihi salatu wasallam ya ce bishiya ba Allah da ku tare ya ja kunnansa ba amma akwai abinda zai biyo baya wanda dole sai ya ci dan da an ja kunnansa kuma sai da ya ci saboda inda bai ci ba kuma wani abin da aka zartar da kadara to ba zai faru ba don haka adam dole sai ya manta saboda lokacin da aka yi munakasha tsakanin Musa alaihi salatu wasallam da annabi adam annabi Musa ya ce kawai muna zan cikin zama a cikin zama a cikin aljanna kawai kaje kace ayin bishin da aka hana kai yanzu ka fitar da mu a duniya muna ta abida sai ce ayya Musa zaka barge ni da abinda aka riga aka kaddara zan yi tun ba halice ne ba an kaddara Adam za a yi bishiya kuma za a hana shi ce Adam zai ci an riga kaddara haka ni Adam na san kauce wannan kaddara ne kace ne eh suke da awami eh za su ta shiga da ka zo ka kashe su to wannan malamai suna da maganganu da yawa da fahimta da yawa a kansa na farko dai an baka dama ka kashe kanka ka kare kanka man qatala duna nafsihi fa huwa shahidun man qatala duna malihi fa huwa shahidun in za a kwashi dukiyar ka zo ka kare kanka aka kashe ka akan wannan kai shahada in za a kashe ka ka zo ka kare kanka sai kenan kai shahada sai an kashe ka duk wanda ka kashe kuma jininsa ya zama hadaru ji ya zama hadaru wannan shine fahimta na farko na malamai cewon ka kare kanka in ya zama ba za ka kare kanka ba sai shi mutumin ka kashe shi za ka kashe shi bayanta na farko kenan amma ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan haka ta faru da ɗayan ku to ya zama ɗaya daga cikin mafi alkhairi ya biyu daga cikin ƴaƴan annabi adam guda biyu wanne ne fi alkhairi a cikin su wanda ya ce la in basata ilayya da kalata ka tuna ni ma ana dibasa ne yadda ya ilaka aka tulak in ka daga hannu zaka kashe ni ba zan daga hannu zan kashe ka ba zan kyale ka ka kashe ni wannan da yawa daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun dauki wannan matakin irin su Abu Huraira irin su Abdullahi dan Umar irin su wannan Abu Bakrata da muka karanta duka ba su shiga cikin wayannan rikicin ba kuma ko ka zo zaka kashe su ba za su taba ka ba Abdullahi dan Umar a lokacin da Hajjaj bin Yusuf ya kai harmaki a Makka ana harbi a ɗakin Ka'aba aka harbe shi a gafa Abdullahi dan Umar aka harbe shi daga bayan Hajjaj ya kai masa ziyara ya kai kafar ka wallahi da na san da harkabi Allah zai race ai kai ka harbe ni yace waye harbe kai ce wanda ya kawo ai harbi a cikin makashi ya harbe ni ka gani saboda haka inda zaka kashe su su ba za su taba ka ba to sun yi aiki da wancan hadisin da yake cewa idan haka ta faru da ɗaya daga cikin ku to ya zama mafi alkhairin ƴaƴan annabi adamu guda da yace la in ba sata ilayya da kalle ta kota ne ma annabi ba su yi da ilayka la akatulak inni akafullah rabbul alamin inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismuka fatakuna min ashabillah wa zalika jazaa'u zalimin kaga in kai haka ai zaka dabi zunubi na da naka ko zaka tattara komai da komai wannan kuma shine dama sakamakon wanda suke azzalmi ba mu lokacin to alhamdulillah lamma dinna fi man hadaita to wallahi fi man hadaita to wallahi fi man tabaraka lahi fi man hadaita kina asra na sharma da dai ta fanna a kullu kai da kai amsa da ka danga daga wai naka sagari mai hakika laiku da alaiku inna la izmuna adaita wallahi izlamu wallahi tabaraka rabbana wa ta'ala Allah ka gane da mu abin da muke karantawa Allah ka shirye da mu da shirye da yake ciki Allah ka ba mu ikon aikatawa wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ta mutum sai haje na kace ne to